أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bayaka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya, ya ba mu iko za mu ci gaba da wannan karatu a cikin wannan littafi mai albarka, Muktasaru Kitabi Shari'a, littafin al-Imam al-Azurri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. A yau 20 ga watan al-Muharram, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1448, wanda kuma shine yake daidai da 5 ga watan 7 2026 a kirgin miladiya. Wannan kuma shine darasin mu na 8 daga cikin wannan littafi mai albarka a wannan masallaci mai albarka, masallacin Sa'idiyya da ke fadamar Mada a cikin garin Bauchi. Za mu tashi babun da malam ya masa suna babu zikri iftiraq al-umami fi dinihi wa ala kam taftariqu hadhihi al-umma. Babun da zai magana akan ambatan rarrabuwar al-umma a cikin addini. Da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, wa ala kam taftariqu hadhihi al-umma, kuma wannan al'ummar ita kuma kashi nawa za ta rabu. Babun zai yi magana ne akan al'ummomin da suka gabace mu, sun rabu. Idan sun rabu kashi nawa ne, kuma me ya makomar wannan rabuwar da suka yi? Sannan wannan al'ummar ita ma za ta rabu? Idan ta za ta rabu kashi nawa ne? Sannan me ya makomar wannan rabuwar tata? Wannan hadisi na, ko in ce hadisan da malam zai kawo a cikin wannan babu, hadisai ne da wato tattaunawa take da yawa a kansu, domin akwai waɗanda suka samu zaniya akan waɗannan hadisai. La'alla rashin bibiyan maganganun malamai magabata na ƙwarai akan hadisan sai yasa suna ɗiban mutane suna kai su wuta. Alhali wutan nan ba tasu ba ce ta waye, ta Allah ne, shi ke da azabtar da wanda ya ga dama. Matafiyar ahlus sunna ba dukkan bid'a ce kafirci ba, akwai bid'o'i da yawa wanda mai yinsu ba kafiri bane. Duk wanda ku ba kafiri bane, baka da ikon masa hukunci da wuta. Sannan akwai bid'o'in da suke kafirci ne yinsu, su a ƙashin kansu kafirci ne, amma ba kuma da zaran mutum yayi ne sai a ce shi kafiri bane, sai an kula da sharuɗan da malamai suka diginda ya magabata na ƙwarai tun daga sahabbai da tabi'ai. Shin sharuɗan kafirta shi sun cika? Bayan sharuɗa sun cika na kafircinsa, sannan babu mani'i, ba abin da zai hana a kafirci shi, akwai mawani'i takfir, abubuwan da zaka ga cewa ga sharuɗin kafircin ma ya cika, amma akwai wani mani'i kuma, akwai wani abin da kuma yake hana a kafirta shi, kuma ba za ka kafirta shi ba. Yana da kyau al'ummar musulmai su fahimta, duk wanda sunansa bai zo a cikin alkur'ani karara bai ko bai zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara aka ce kafiri bane in baka kafirta shi ba ba abin da zai same ka in ku kai kuskuren kafirta shi shi ba kafiri ba to dan ne ka fada rigima nan ne ka fada rigima duk wanda nassin alqur'ani yazo ya fadi kafircin sa baka da wani kokwanto in baka yadda da kafircin sa ba ma lokacin to ka ga matsala dan wanda alqur'ani ya kafirta shi in baka kafirta shi ba ka kare da alqur'ani kenan kare da alqur'ani kafirci wanda ingantaccen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yazo akan kafircin sa kai sai ka kiyarda da kafircin sa bayan ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ka kariyata ka kariyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa abin da yake tabbatacce kafirci to shi yasa wanda alqur'ani yazo da sunan sa ya kafirta shi wajibi ne ka kafirta shi wanda sunan sa yazo a cikin alqur'ani a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafirci wajibi ne ka kafirta shi amma duk wanda sunan sa bai zo ba a cikin alqur'ani da kafirci a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunansa da kafirci bai zo ba in baka kafirta shi ba abin da zai same ka in ku kai kuskuren kafirta shi alhali ba kafiri bane yanzu ka fada matsala shi yasa yana daga cikin abin da yake bambanta ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba kafirta mutane hanya ce ta khawarij daya daga cikin abin da malamai suka hukunci da firqa waɗannan ƙungiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yace su sun fita daga cikin da'irar al'ummar musulmai su ne aikin sa kafirta mutane to shi yasa wannan babin yake da fahimtar sa yake da matukar muhimmanci الامام العاجري رحمه الله تبارك وتعالى يا كاو حديث افتراق الامه يا كاو شي ده هنيوي با ديبا وند حديثي ني ده malamai sun yi tattaunawa akan sa الاصل دي حديثي ingantacce shi ne abu na asali magabata sun inganta shi daga cikin malaman hadisi da suka inganta shi akwai al-Imam Tirmidhi rahimahullah ya shi kawo cikin jami'i nasa jami'u Tirmidhi wanda ya fi shahara da sunan Tirmidhi ya kawo shi hadisin Abu Huraira ya kawo shi hadisin Auf ibn Malik rahimahullah radiyallahu anhu ya kawo shi hadisin Abu Huraira ya kawo shi hadisin Auf ibn Malik ya kawo shi hadisin Muawiyah ibn Abi Sufyan waɗannan ta hanyar waɗannan sahabbai guda uku duka al-Imamu at-Tirmidhi ya kawo shi kuma yace hadithun sahihu yace hadisi ne ingantacce haka Abu Abdullah al-Imam al-Hakim rahimahullah shi ma ya kawo hadithun ash-Shi'a al-Mustadrak kuma yace sahihun ne walam yukharrijahu amma Bukhari da Muslim ba su fitar da shi ba al-Imam Adh-Dhahabi a cikin at-Talkhis ya muwafaqa da shi yace abin da ya faɗa gaskiya ne hadisi ne sahihi haka nan al-Imam Ibn Kathir rahimahullah shi ma ya inganta hadisin ya kawo shi a cikin tafsirinsa ba wuri ɗaya ba kuma ya yi magana akan ingancin hadisin haka nan Ibn Taymiyyah ya kawo shi ba wuri ɗaya ba biyu ba a cikin majmu'ul fatawa kuma ya tafi akan ingancin hadisin malamai da yawa cikin malaman sunna waɗanda suka inganta shi irin su al-Imam Shatibi al-Baihaqi daiwa daga cikin malaman sunna waɗanda suka ce hadisi ne ingantacce ko dai waɗanda suka ce hadisi ne ingantacce suka ɗauki ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin suka ce wannan hanyar ingantacciya ce ko kuma waɗanda suka ce duk yadda aka yi dai hadisin nan in ka tattara hanyoyinsa dole hadisi ne ingantacce domin cikin malamai akwai wanda suka ji hadisi ne mustafidi kai akwai wanda suka ce kai mu muna ganin wannan hadisin ya kai mu tawatir saboda hanyoyin da aka yi turo tushe cikin magabata akwai al-Imam Ibn Hazm rahimahullah Ibn Hazm al-Zahiri shi yayi wata magana wanda wasu suka fahimce ta a matsayin raunar hadisin yake, dan ya kawo hadisin ko in ce ɗaya daga cikin riwayar hadisin da ya kawo, sai ya ce hadisi ne la yasbutu, ba bai tabbata ba. To nan malamai sun yi magana akan ingan raunanawan Ibn Hazm, wasu suka ce yana nufin wannan hanyar ne bata inganta ba, saboda ya kawo hanya guda ɗaya katal ya kawo, sai ce la yasbutu. Wasu suka ce a wannan lafazin ne ya yadda da hadisin asali, amma ƙarshen hadisin kullu hafin nari illa wahida, dukkansu suna wuta in ba hanya ɗaya ba, in ba ƙungiya ɗaya ba. Suka ce wannan lafazin ne a wajensu yake ganin cewa bai inganta ba, da haka su suka ce maganarsa gaskiya magana ce mubhama a rufe, ba za a hukunci da ita ba, tunda da ya tattara hanyoyin hadisin ne la'alla ma wata hanyar ya samu wata hanyar bai samu ba. To ba abu ne mai sauki ya zama da cewa ya samu wata hanyar bai samu wata hanyar ba. To ku duba babban littafi Al-Jami'u na Tirmidhi, sunan da Tirmidhi, amma Ibn Hazm rahimahullah yace majhul ne shi a wajen sa, At-Tirmidhi gaba ɗaya yace majhul ne, bai san shi ba, bai da littafin. Lokacin harkar samun littafi ko samun hadisi ba abu ne mai sauƙi irin yanzu ba, da za ka ji littafi kawai ka je ka siya kasuwa, ba haka ba ne. Za ka ga manyan malamai amma wasu littafin hadisi ma ba su same shi ba. Imam al-Bayhaqi yana cewa bai samu sunan na al-Imam Tirmidhi ba, bai samu ba shi ba, bai samu sunan na Ibn Majah ba, suka ce bai samu ba, bai samu sunan na al-Imam an-Nasa'i ba, haka suka ce. Da haka a cikin sunan nasa gaba ɗaya ba a kawo hadisan su, don bai sami littafin ba. Al-muhim dai saƙon da nake so mu fahimta a farko kafin mu shiga cikin maganar shine hadisin dai asalinsa ingantacce ne. Abinda malamin ya buɗe da shi asar na babban malamin musulunci Yusuf ibn Asbat, yace an Yusuf ibn Asbat قال أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 70 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. الإمام الأزري ya koro wannan magana da isnadin sa ne a cikin asalin littafi, yace daga Yusuf ibn Asbat. Yusuf ibn Asbat ɗaya ne daga cikin manyan malamai magabata na ƙwarai, yana cikin gabagar su al-Imam Malik rahimahullah, ya rufe shekara ta 159, yana riwayan hadisi daga Sufyan ats-Tsauri, babban malami ne kuma mai yawan ibada kuma mai gudun duniya, suna buga misali da shi a wajen rashin damuwa da duniya. An ce masa wani yana cin haram, yace shi duk a duniya duk abin da ya kokwanto a kansa, duk abin da ya kokwanto a kansa halal ne ko haram barin sa yake bayan shi, in yayi kokwanto akan wannan abin shin halal ne ko haram, yace to barin sa yake. Wato kamar su al-Imam al-Barbahari da yake cewa shi a wajensa halal shine duk abin da zaka daga ka ce na rantse da Allah wannan halal ne, to shine halal, duk abin da ba zaka yi rantsewa da Allah ba yace to ba halal bane. Yace wal halalu ma aqsamta billahi ala annahu halal wal haramu duna zalik, halal shine abin da ka rantse da Allah ka ce wallahi halal ne shine halal, yace haram kuma shine duk abin da ba zaka yi rantsewa ba. يوسف ابن أسباط قال يتي أصول البدع أربع، يتي توشي نبدو إيهودني دكم بدو إيه أوزان سيتي توشان سهودني. أنا وانا مغانا فا أشكين كبني نبيوني بأمم ما مايكي بني دان أنسى موسى بدو إيه نغبايا، أما لوكتن ليكي وانا مغانا يتي أصول نبدو إيهودني na farko yace ar-rawafidu shine rawafid shi'a kenan shi'a wal khawarij da khawarijawa wal qadariyyah da qadariyya wal murji'atu sai kuma murji'a yanzu kaga a cikin wannan maganar ai ba fa da jahmiya ba ma kaga manya manyan bid'o'i ne da aka samu daga baya hanyar bid'a ba faɗi itizali ba mu'tazila duk da faɗe su a nan ba amma la'alla ka ɗauka cewa suna komawa zuwa ga wani asali daga cikin waɗannan usulin da ya faɗa duk da cewa lokacin ma sa nan amma ba za ka rasa musu gurbi ba a cikin waɗannan wasu malamai sun zo suna faɗan waɗancan nan ba waɗannan ba duk wanda ya zo faɗa zai faɗi rawafid kuma da ne bari khawarij amma tsakanin qadariyya da murji'a za ka ga wasu suna caccanzawa wasu ce al-jahmiyya wal jahmiyatu wal qadariyya wani ya ce wal murji'atu wal jahmiyya abinda zai nuna maka dai waɗannan a wancan lokacin su ne manya-manyan bid'o'i da suka gawurta sai ya ce thumma tatasha'abu kullu firqatin sannan kowace ƙungiya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi guda hudu sai ta kakkasu ta yi rassa famani ashar ta'ifa sai ta yi kashi 18 18 sau hudu ɗaya zai baka shine fatilkas na tani wa 70 firka ya ce in ka haɗa su sai su baka ƙungiya 72 wasalifatu ƙungiya ta uku was-sab'una 73 da manzon Allah ya faɗa kamar da zamu karanta a cikin hadisin al-jama'atu allati qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innaha najiya ita ce wanda manzon Allah ya sa masa suna ce al-jama'a kuma su ne wanda manzon Allah ya ce sun tsira ne ka dauki kowace da ƙungiya daga cikin wannan ya ce sun kasu kashi 18 yanzu ka dauki shi'a an-nubakhti ɗaya ne daga cikin malaman shi'a ya yi littafi firaƙo shi'a a cikin ƙungiyoyin shi'a 300 da wani abu ya kawo to shi yasa malam ya ce thumma tatasha'abu din ma da ya ce yana faɗan tatasha'abu a zamaninsa ne kaga in a wancan lokacin ya ce sun gaba kashi 18 da ya ce 18-4 to mu yanzu annobakti ya ce mai firkar shi'a ta kai nawa 300 da wani abu la'alla kowace daga cikin 300 nan ka tattara za su sake komawa cikin nawa cikin 18 ɗin da ya faɗa wannan yana nuna maka cewa duk abin da za a yi na cewa su ƙungiyoyin nan na ɓata da manzon Allah ya faɗa su ne wane da wane da wane duk ijtihadi ne ba tabbas kisa baka yanke hukunci baka yanke hukunci wata ƙungiya ba za ka yanke hukunci ka ce tabbas ƙungiya kaza tana cikin 72 nan da manzon Allah ya ce so 'yan wuta ba ne in ka iya faɗa to kar ka tsallake iya waɗanda magabatan nan suka faɗa an fahimta ko saboda haka ce ta ijtihadi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗe su ba sannan hatta al-khawarij da ar-rawafid da al-qadariyya da al-murji'a duka lafazinsu da wannan sunan abai ba cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin malama akwai wanda suka ce duk wata firka duk wata kungiya ta bata in dai da sunanta ne suka ce in dai hadisi ne ka gani da sunanta karara suka ce to bai ganta ba akwai hawaji azilan da suka zo da al-qadariyya da jahmiyya amma magabatan dai wasu suka ce duk bai inganta ba manzon Allah yana ba da sifa ne ba suna ba saboda haka abun ba suna yake ba a me yake a aiki ne ka iya sa wa kanka suna mai kyau ka ce mu ne firkatun najiya amma an ka hanyar da kake bi kuma hanyar bata ne wannan sunan zai tsiratar da kai ba zai tsiratar da kai ba wani suka sa sunan kansu suna jama'atu ahli sunna lid'awati wal jihadi wa sunan mai kyauwa amma wannan sunan zai daratar da su kai daratar da su ba aikin su aiki me kake yi الروافضة الروافض جمع الرافضة وان ذا اكسامو دغ سونن الرف دغ كلمه الرفض واتو واتروا كو جيفروا انا تيو شيعة هكا واسو سكا سي سبب رفضوا خلافة ابي بكر وعمر سبب سن جيفا دا خليفه سيدنا ابو بكر دا عمر فسمي من ذلك الروافض واسو سكا تي لأنهم رفضوا زيد بن علي زيد بن علي علي بن حسين علي زين العابدين ننسى زيد yana daga cikin jagororin ahlul bait wasu shi'a suka taru suna bin sa sun dauka shi ma zai yadda da abin da suke kai na aibata abubakar da umar da usman da suka bi shi sai ya ce musu aka suka tambaye shi akan abubakar da umar yace mutanen kirki ne bayan Allah ne sun yi zaman kirki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jagorori ne na addini farafabuhu shine sai suka watsar da shi wani suka ce min dalika sunmu ar-rawafid suka ce daga nan ne aka kira su ar-rawafid dan aka ar-rafid ana faɗa wa duk wanda bai yarda khalifancin Abubakar da Umar ba kaga in an ce sun jefar da Zaid ibn Ali ne ma to me ya sababin da yasa suka jefar da Zaid ibn Ali saboda bai yarda ya yarda da khalifancin Abubakar da Umar ne kaga dai abin yana komawa zuwa ga abu daya dan haka ar-rafida ana ga wa duk shi'ar da suka yi condemning din khalifancin Abubakar da Umar kenan waɗanda za a samu ba su condemning din khalifancin Abubakar da Umar ba to su ba za a ce da su rafida ba akwai su ne za ka ce babu ba akwai shi'a zaidiya ba to muna magana akan nan ne inda akwai su a duniya da wahala a ce an rasa shi'a zaidiya su shi'a zaidiya sun yarda Abubakar da Umar khalifofi ne ko mutanen kirki ne amma dai sun saba wa Allah sun saba wa Allah sun yi dale sun yi kwacen khalifanci a wajen abu a wajen Sayyidina Ali amma tunda sun yi kwacen an yarda yanzu sun zama khalifofi al'amarin su yana wajen Allah in sun je Allah in Allah abin da ya ga dama ya musu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha waɗannan su ne mafi ya dama a cikin dukkan shirk na shi'a to amma su ba ce da surata ba ai a ce shi'a zaidiyya الخوارج انت واي الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى وان سكا تاواي وسيدنا علي انت ده سو خوارج ان انهم خرجوا عليه هو ده سنيه خروج سنيه تاواي وسيدنا علي domin su asali suna cewa ne sayyidina ali amma lokacin da aka yi kissar tahkim da sayyidina ali radiyallahu ta'ala da sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala hu sabanin da ya shiga tsakanin sahabbai da aka zo aka samu matsaya cewa a nada masu hukunci guda biyu bangaren sayyidina ali suka sa abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu bangaren sayyidina muawiya suka sa wa amr ibn al-as radiyallahu anhu aka ce su je su tsayar da su daidaitu duk abin da suka sulhunta suka daidaita akan da za su yi ana yin wannan khawarijawa suka ce subhanallahi an samu matsala hakkamur rijal sun sanya masu hukunci wasu mutane ba Allah ba inil hukmu illa lillahi ba hukunci sai Allah da haka suka kafirta su gaba daya da sayyidina Ali da jama'a mabiyansa da sayyidina Muawiya da mabiyansa duk suka kafirta su suka yi tawaye wa sayyidina Ali ara sayyidina Ali yana da Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace dai zauna da su ya tattauna da su Abdullahi dan Abbas kuma ya je zauna da su
kuma kai sa mutum 4000 suka dawo da suka tattauna da shi su kawo dalili ya rushe su kawo dalili ya rushe menene me yasa suka sa mutane masu hukunci ba Allah ba yace haba ku kuwa kun manta ne a cikin aure ma Allah madaukaki ya sa azaba su hukunci ballantana yaki aure ma wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yufiqillahu bainahuma rikitin mutum biyu ne kadai fa shi ma ba rikitin ba wai yaki da makami ba la Allah rikici ne wanda in ka shiga tsakani ma ka ji kunya an ji ba ko ba ka bane rikicin mata da miji haka ne ga shiga wani lokacin sai ka ji kunya an yi rikici mata da miji an rako ta dauki kayan ta kawai ta shiga dakin ta kwanta ta yi bacci a binta a ga rikici ya kare ko masu rikici ne suka koma kawai suka banta to akan wannan kadai yace Allah madaukakin sarki ya ce a same hukunci fasu hukunci mutane ballantana wannan makomar al'umma gaba ɗaya ne haka suka dinga kawowa dalilansu yana rusawa mutum 4000 aka samu suka dawo suka biyo Abdullahi dan Abbas to waɗannan su ake cewa me khawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sufofinsu a cikin hadisi wanda babu zai zo akan sa insha Allah wal qadariyya sai kuma qadariyya al qadariyyatu nufa qadariyya masu kore kaddarar Allah qadariyya kala biyu ne akwai al qadariyyatu nufa akwai al qadariyyatu jabariyya suna kishoyin juna ne wayannan su qadariyya masu kore kaddarar Allah suna ta al umuru unuf duk al amura a rufe suke ruf Allah ma bai sani ba sai in bayan sun faru yake sani shi ma ta haka Allah bai kaddara komai ba bai ma san zai faru ba shi ma wannan sun jingina wa Allah jahilci ne an ruwaito daga magabata da yawa suna cewa al-qadariyya majusu hadhihi al-umma qadariyya su ne majusawan wannan al-umma na hudu da Yusuf ibn Asbat ya fada al-murji'a kalmar ita kuma daga irja'i ne wa akharuna murjauna min amrillahi ko wa wata qira'a murja'una min al-irja' jinkirtar da abu at-ta'khir murji'a su ne waɗanda suka cire ayyuka daga imani suka ce in an ce aiki in an ce imani to ayyuka ba sa shiga ciki wata kalma ce wanda da farko da aka fara faɗanta ba za ka ganta a bace mai girma ba amma tana tafiya ta haifar da matsalar ta zama damuwa al'ummar musulmai gaba ɗaya tunda an ce aiki baya cikin sunan imani wannan ya kai tasalsul ana ci gaba har aka kuma aka ce tunda imani daban aiki daban in dai kana da imani a zuciyarka duk saban Allah da zaka yi ba zai cutar da kai ba suka ce kamar yadda kafiri tunda ba shi da imani ai kaga duk da'a da zai ba za ta amfane shi ba ko to suka ce haka duk saban Allah da zaka yi in dai kana da imani a zuciyarka to ai saban Allah ba zai cutar da kai ba murji ake suna nan ƙungiyoyi ne su ma kala kamar yadda malamin faɗa nan akwai waɗanda su ana kirga su a matsayin cewa suna cikin ahlus sunna ma wal jama'a amma sun samu wani ɗan tintibe kaɗan wanda ake ce da su murji'atul fuqaha to shine malamin yake cewa waɗannan su ne manya-manyan firaq ɗin daga cikin su ne aka samu 18 sau hudu har suka zama 72 cikon ta goman kuma ƙungiyar ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su ne aljama'a wanda su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sun tsira idan aka ce su ne suka tsira sauran ba su tsira ba kenan lokacin da aka ce ai a cikin mutum 70 da uku mutum ɗaya ne ya tsira me hukuncin sauran 72 ba su tsira ba ba haka ba ne to kalmar wannan cewa wannan su ne suka tsira wasu suka ɗauka cewa waɗancan ɗin to gaba ɗayansu su ‘yan wuta ne haka suka ɗauka wannan kalma ce mai girman gaske kuma wannan take haifar da wani sai ya ga wata ƙungiya ce to wannan tana cikin 70 da kaza din dan haka kawai duk su yame kawai sai afka su fahimtar wannan aƙida ta Ahlus Sunna wal Jama'a tana da muhimmanci a rayuwarka hadisin da malam ya fara kawo hadisin Abu Huraira malam yace wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam تفرق اليهود والنصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة حديث أبو هريرة وأن شيني يخش هرى أشكن رواية وأن حديثي الإمام أحمد يفتد أشكن مسند هكا الإمام أبو داود هكا الإمام الترمذي هكا ابن ماجة ابن أبي عاصم da Allah lakai da yawa daga cikin malaman sunna sun fitar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ce tafarraqa al-yahudu wan-nasara yahudu da nasara sun rabu ala ila aw 72 zuwa 71 ko da biyu firqatan kungiya kungiyoyi na yahudu da nasara sun kasu kashi 72 ko da ɗaya haka yanzu a cikin wannan riwaya shakkun minar rawi mai riwaya ne yake shakka shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya 71 yake ko 72 dan gudun karyewa annabi karya sai kawo duka biyu haka magabata suke saboda dan tsaini akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum yayi kokonto kaza aka ce ko kaza sai ya kawo duka biyu ko kaza ɗayan a ɗayan biyu dai annabi ya faɗa yayi ƙarya aiwa wa taftariqu ummati al-umma ta za ta kasu ala 73 firqa kashi 73 ƙungiya 73 haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan riwaya wannan riwayar tunda ta zo da kokontar rawi mai riwaya yana shakku shin manzon Allah 71 yake ko 72 akan yahudi da nasara riwayar da ta zo cikin sunan da al-imam at-tirmidhi ta zo da warewa iftaraqat al-yahudu yahudawa sun kasu iftariqat al-yahudu ala 72 firqa ala 71 firqa wa tafarraqat an-nasara ila 72 firqa haka yazo a cikin riwaya yahudawa sun kasu kashi 71 nasara sun kasu kashi 72 kenan abin da ya kawo khalɗi cikin wannan ake kokonto rashin warewa yahudu da nasara wacce riwaya tana nuna mana cewa akwai waɗanda suka kasu kashi 72 ne akwai wanda suka kasu kuma 71 yahudawa 71 nasara 72 mu kuma za mu zo 79 kaga abin karuwa yake daga 71 ya koma 72 ya koma 73 abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin da ya faɗe shi ne yahudawa da nasara ya riga ya faru shi yasa ya zo da fi'ili madi tafarraqa al-yahudu wan-nasara kaga yahudi da nasara sun riga sun rabu amma da yazo kan wannan al'ummar sai yace wa taftariqu ummati, al'umma ta kuma za ta rabu. Ashe a lokacin manzon Allah ba a rabu ba kwata kwata. In ka ji wani abu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani sabani, wani waye, to duk ba ya cikin rabuwa. Jama'a sabani daban, kullum muna faɗa sabani daban, rabuwa kuma daban. Za ku iya sabawa amma ba za ku rabu ba. Galibi wannan sabani an fitar da shi a ikhtilaf, duk da cewa a ikhtilaf ana faɗan sa wani lokaci ana nufin rabuwar, amma dai sau da yawa an ce a ikhtilaf ana nufin me, sabani, amma a tafarruq shine rabuwa. Shi yasa kullun Allah madaukakin sarki zai yi hani, yana hani akan rabuwa ne. Wala takunu kallazina tafarraqu, wala takunu minal mushrikina minal ladzina farraqu ko faraqu dinahum wa kanu shi'a, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasa minhum fi shay'in. Kaga at-tafarruq, at-tafarruq manzo Allah al-Qur'ani ya amfani da shi. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taftariqu ummati, al-umma ta za ta rabu, ala 73, kenan lokacin manzo Allah babu rabuwa. Duk rabuwar da aka yazo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne, ba a samu rabuwa lokacin Abubakar ba, ba a samu rabuwa lokacin Umar ba, ba a fara samun rabuwa ba sai lokacin sayyidina Usman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu, ko kace lokacin sayyidina Ali radiyallahu anhu. Wasu da ganin cewa za a iya cewa an fara rabuwa lokacin sayyidina Usman, saboda wato burbushin khawarijanci na tawayewa shugabanni da aka fara samu, dan kafin nan ba a samu ba. Wasu kuma suna ganin cewa a wannan kaman mukaddimat ne na rabuwar, dan sako ne na cewa rabuwa tana zuwa ta yi kusa, amma asalin rabuwar bata faru ba sai lokacin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai kashi fili mudari, za mu ga a wata riwaya ma sataftariqu, da sannu za ta rabu amma bata rabu ba. Bari mu karanta hadisan duka sai mu koma ta'liki akan ma'anonin da hadisan suka kunsa. Wa ana anas رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. حديث عن أنس بن مالك لقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي افترقت بنو إسرائيل بنو إسرائيل سربوا ala 71 firqa, akan kungiya 71. Idan an ce kungiya 71, su waye suka rabu 71? Akan ruwayan hadisin Tirmidhi da makaranta da zu Yahudawa, kenan nan an yi magana akan Yahudawa ne, an gane ko? Wa inna ummati sataftariqu, kuma lalle al'ummata da sanna za ta rabu, ala 73 firqa, akan kungiya 73, kullu hafin nari, dukkansu suna wuta, illa sawadul a'zam, sai dai taron wato jama'an nan mai girma. Haka yazo a cikin wannan riwaya, wanda bayan al-musannif al-imamu Ahmad ya fitar da ita, haka nan al-imamu Ibn Majah da Ibn Abi Asim da cikin as-sunna, sai wasu gadishin malamai. Kama wannan lafazin na illa sawadu azam, akwai tattaunawar malamai da yawa a kansa. Cikin malamai da yawa suna ganin cewa wannan riwayar da ta zo da wannan ƙarin illa sawadu azam, suna ganin cewa wannan lafazin da ya zo bai inganta ba. Wasu kuma suna ganin ya inganta, domin ma'anarsa za ta iya komawa zuwa ga sauran ma'anonin, ko da ita a gashin kanta bata inganta ba, to amma ma'anar za ta shiga cikin ma'anonin da suka inganta. Gwargwadon yadda suka fassara me ake nufi da as-sawadul azam, kamar yadda zamu zo kansa insha Allah. Wa an Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu annahu qama hina salla adh-dhuhr bin-nas bi Makkah fa qala ala inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qama fina fa qala ala inna man kana qablakum min ahli al-kitab iftaraqu على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. حديث معاوية عن أبي سفيان الله كرم سيداشي دبابنسا أنه قام وترانا ياتاشي حين صلى الظهر لوقت اللي يصلى الظهر بالناس دمتاني بمكة أمكة فقال يتي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يتي للي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتاشي تكم فقال سيتي ألا إن من كان قبلكم للي وأن سكي كافنكو من أهل الكتاب ما أبو تالتافي افترقوا سربوا على اثنتين وسبعين ملة أكن وتؤديني سبعين دبيو وإن هذه الأمة كما للي وأن الأمة ستفترقوا دسنذا تربوا على ثلاث وسبعين كشي سبعين دأكو اثنتان وسبعون في النار كشي سبعين دبيو suna wuta wa wahidatun fil janna kungiya daya tana al janna wa hiya al jamaa annabi sallallahu alaihi wasallama yace sune al jamaa to wadannan sune ruwayoyin da malam ya kawo kafin yayi ta'liqin sa amma akwai hadisin Auf ibn Malik yana cikin sunan da al imam at-Tirmidhi wanda riwaya ce ingantacciya wajen malamai to gaba ta farko duk wanda ba misali a ce bai yadda da wannan hadisin ba sai da hadisi kai da gabar farko ta hadisin ba cewa yahudu da nasara sun rubu tunda abu ne da ya faru gashi nan kana gani waki ne yana daga cikin abinda yake tabbatar da lallai abu zai faru tunda ya riga ya faru da aka kare ta abin da ya faru ba zai yi ba waƙi'i ne da aka nan baya kamata a yi saɓani tunda abu ne da waƙi'i ga sunan ya faru yahudawan sun rabu nasara sun rabu a riwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce za su rabu yahudu kashi 71 sun rabu kashi 71 nasara kashi 72 to wannan shine muhallin tattaunawa wasu suka ce sun kasu kashi 71 su yahudawan haka nasaran ma kashi 72 amma ba lalle ne ka iya sanin cewa me ake nufi da kakkasuwan nasu ba amma dai sun kakkasu kuma kowa ya da sun rabu sai a bar maganar haka amma tattarowa 70 din nan ka kirga da su wane da zuwa ne da wane kaga 74 kenan ta fito ai 72 kenan ta fita ko 71 ta fita wannan duba daga sai abin da aka dora maka amma dai sun kakkasu wasu suka ce ai abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada nan shine dama mafhumul adad ne abin da larabawa sau da yawa sukan fada abu saboda mubalaga in suna so su nuna abu yana da yawa sai su faɗi wani adadi ba wai adadin ake nufi ba kenan ba ana nufin lallai 70 din nan da ka kirga 1 2 3 sai ka kai 70 bane ba 70 ake ana nufin da yawa ne suka ce shi yasa sau da yawa larabawa za su ce 70 sau 70 amma ba lafazin 70 din suke nufi ba shi yasa alqur'ani ma ya amfani da shi da Allah ya ce in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lakum in ka nema wa munafiqai gafara sau 70 ma bazan gafarta musu ba Allah bazai gafarta musu ba inda a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da na san in na wuce 70 din za a gafarta musu da na wuce kenan 70 din nan ba laf ba adadin ake nufi ba ana nufin ko sau nawa zaka nema musu gafara ba za a yafe musu ba kamar yadda Bahaushe ne zai ce maka in ka rantse sau 1000 ma ba zan yadda ba sai ka ce to bari rantse maka sau 1001 ko sau 10,000 zai yadda ai da yace sau 1000 ko sau 1000 ne ba zan yadda ba yana nufin har abada ba zai yadda ba suka ce to wannan mafhumul adad ne ghairu murad ba adadin ake nufi mubalaga ne ma'ana yahudu sun rabu da yawa nasara za su rabu da yawa fiye da su mu kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu rabu fiye da su shi yasa 71 72 su kaga karuwa yake ma'ana rabuwan zace ta karuwa zace ta karuwa haka wasu malamai suka fahimta to duk wannan tunda akan yahudi da nasara ne can musu abin da yafi damun mu fadin annabi sallallahu alaihi wasallama wa taftariqu ummati ni kuma al'umma ta za ta kasu ala 73 firqa har kungiya 73 wannan shine damuwar mu dan wancan kan labari aka bar kuma bai shafe mu ba mu ba yahudu ba nasara ba mu al'ummar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam abu na farko cikin abin da malamai suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa taftariqu ummati al'umma ta zaka zata kasu suka ce wai me wata al'umma manzon Allah yake nufi domin al'ummar manzon Allah kashi biyu ne akwai ummatul da'wa akwai ummatul ijaba ummatul da'wa sune waɗanda aka aika musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ba su imani da shi ba sune ummatul da'wa kenan duk al'ummar da suka rayu bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da shi ba sune ummatul da'wa ummatul ijaba kuma sune wanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wasu malamai suka ce to ummatul da'wa ake nufi ko ummatul ijaba ko ko duka da ummatul da'wa da ummatul ijaba kaga idan an ce ummatul da'wa ake nufi to yahudu da nasaran da manzon Allah ya bada labari da ake maganar rabuwar su ana maganar kafin zuwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan kasuwar da ake cewa al'ummar annabi za ta kasu to har da yahudu da nasaran wannan zamanin domin su ma suna cikin al'ummarsa domin Allah ba lokaci ya aiko shi zuwa gare su wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhiran walakin aktharun nas la ya'lamun to amma dalilai suna nuna cewa lafazin ummati da ya zo a cikin mafi yawan ruwayoyin hadisin ummati annabi yake cewa galibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kaja ce ummati to al'ummar ijaba yake nufi wanda suka amsa kiran sai yake nufi ba wanda suka kafircewa an gane ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi magana akan zababbun al'ummar sa haka ce ummati da yace la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansura kage ce la tazalu ta'ifatun min ummati al'ummar ijaba yake nufi anan da ijma'in malamai al'ummar da suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace a cikin su akwai wata tawaga ba za ta gushe ba tana samun taimakon Allah la yadurruhum man khazalahu wala man khalafahu wanda ya saba musu da wanda ya ki taimakon su ma duk ba zai cutar da su ba hatta ta ce humus sa'a har alkiyama ta zo suna nan akan gaskiya Allah ka sa mu cikin su kaga ummati anan al'ummar ijaba ake ci haka yace wa inna ummati yud'auna yawm alqiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu kaga wa inna ummati al'umma ta za a kira su kaga wannan ummatul ijaba ake nufi haka zakai ta samu da haka mafi rinjayen magana shine ummati da annabi sallallahu alaihi wasallam fada al'ummar da suka ce sun gaskata manzon Allah ne yake magana akan su sune za su karkasu har 73 banda waɗanda ba su yi imani da shi ba su yake magana ba to waɗannan gungiyoyi guda 73 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware 72 yace kullu hafin ladi yace kullu hafin nan dukkan su suna wuta to wannan shine mahallin da kowanne wuri tattaunawa me ake nufi da cewa dukkan su suna wuta ana nufin duk wanda bai shiga cikin wannan kungiyar guda ɗaya da manzon Allah ya faɗa ba wanda zamu zo magana akan su waye ne kungiyar su waye wannan jama'ar duk wanda baya cikin su to ana nufin cewa kafiri ne a'a ba haka magabata suka bai ci wani hadisin ba abinda magabata suka fahimci wannan hadisin, wato sun kauce hanyar kwarai, ana musu kashedi ne, suna daga cikin nususul wa'id. Akwai nassosi a cikin alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda malamai suke ce musu nususul wa'id, nassosi ne da suke nuna tsoratarwa da nuna cewa lalle masu wannan aikin sun fada cikin laifi amma ba kafirci bane, ba wai sun kafirta bane. Ba wai sun kafirta ba ke ne, magabata mun san shi wannan maganar ba, sun fahimci cewa mutane ne waɗanda suka bar kan asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so musulmai su rayu akai, kuma matakai matakai ne wajen rabuwar su da abin. Gurgudan nisan ka da barin ka da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi, gurgudan yadda laifin ka zai girma. Ma'ana masu laifi ne, kuma laifi kala kala ne, a ciki akwai wanda abin sai kai kafirci, akwai wanda kuma bai kai kafirci ba. Domin idan ka ce waɗannan dole sai an musu azaba ake nufi da cewa kullu hafin nari, tambayar da za ta biyo baya shi ne, to su waɗannan firqa da annabi ya ce al-firqatun najiya a wata riwaya, ko al-jama'a, ko wanda ya ce da aka tambaye shi su waye, ya ce ma ana alaihi wa ashabi, man kana ma ana alaihi wa ashabi, wanda yake kan abin da nake kai ne da sahabbaina. Sai a tambaye ta a ce to kenan duk wanda yake kan abin da manzon Allah yake da sahabbansa na aqida, tunda maganar aqida ke yi, shin shi ba za a taba masa azaba ba kenan? Yana da lafiyar aqida amma yana zina, yana shan giya, yana caca, yana kaza, yana kaza, shikenan santan ba za a masa azaba ba? Irin wa'annan ba za a musu azaba ba? Za a yi musu azaba su ma, ta yi musu azaba. Kenan wannan hadisai ne, hadisai ne da yake tsoratar da mutane, domin shi Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi alkawari na azaba kuma ya saba shi, domin saba alkawarin azaba girma ne, daraja ne, ɗaukaka ce. Ka ce za ka yi wa wani ya maka laifi bulala goma amma sai ka yafe masa, sai a ce ka dubi wani da karya alkawari, ya ce idan masa bulala goma amma bai haka, za a ce me za a ce da Allah? A ce ka wani tumin kirki ne, ka duba ya ce bai alau duk laifin da ya masa nan, ya ce zai masa bulala amma ya yafe masa, wannan girma ne da ɗaukaka. Da haka ba kaskanci bane abin Allah subhanahu wataala ya ce zai azabtar da mutane, bai azabtar da su ba. Allah madaukakin sarki cewa tilka hududullahi fala ta'taduha, yace wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu sai ce mai yudkhilhu nar, kago man ya'si Allah, wanda ya saba wa Allah wa rasulahu, ya saba manzon Allah, wa yata'adda hududahu, ya ketare iyakokin Allah, dan Allah a tambaye ka baka saba wa Allah, baka saba manzon Allah, baka ketare iyakokin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to tabbas ne an maka azaba? Ba tabbas bane. Amma abinda Allah madaukakin sarki faɗa a ƙarshen ayar, yace yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin, dan haka mutumin da yake saba wa Allah madaukakin sarki matukar bai kai zuwa ga kafirci ba, mutumin da yake bid'o'i amma bid'o'in ba su kai shi zuwa ga kafirci ba, yana ƙarƙashin mashi'ar Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, kamar yadda mazinaci mai shan giya, mai karta, caca, mai kaza mai kaza mai kaza, shi ma yana karkashin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Jama'a ba hukunci, ba a yanke hukunci wa mutumin da yake la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin gari, ba ka yanke masa hukunci da cewa kafiri ne shi. Sabubban da suke sa a yafe wa mutum laifi suna da yawa. Ibn Taymiyyah rahimahullah da yazo kan wannan mas'alar yace ya kamata mutane su sani masu laifi hanyoyin da Allah madaukakin sarki yake masa laifi suna da yawa ya kawo hanyoyi guda 11 yace a takaice daga ciki akwai tuba daga ciki akwai istighfari daga ciki akwai kyawawan aiki innal hasanati yuzhibnu sayyi'at daga ciki yace ahwal yawmul qiyama wani kawai fitinan da zai hadu da ita a filin tashin alkiyama anan ma ana yafe wasu laifin su yace wani azab a masa azaba sa a kabari wani addu'ar bayan Allah da suke masa bayan ya mutu wani sadaka jariya da za a yi masa bayan mutuwar sa duk wannan na sababi ne wani hadu da ceton mutanen annabawa da manzannin Allah da mutanen kirki da Allah ba su ceto wani hadu da abubuwar Allah kawai yace Allah kawai yace yafe masa abubuwa guda 11 saboda sai miya ya kirga ce duk waɗannan hanyoyi ne da Allah ke iya yafe wa mutum laifi kada kai garaje dan kaga wani mutum yana laifi ko ya mutu akan laifi shikenan sai ka ce dan wuta ne yana cikin azabar Allah al'amarin yana da hatsari yana da girma na so a ce gaskiya wannan babin yau dai kan mun kammala shi to amma kuma ta sha'una illa an insha Allah mas'alar ne dake tana da hadari shi yasa ba za mu yi mata garaje ba insha Allah in Allah madaukakin sarki ya kai mu ranar Lahadi mai zuwa sai mu shiga daga wannan mas'alar da muka tsaya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh